sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hanifa Kadir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Talata 14 ga watan Disamba na shekarar 2021. Cikin shirin za ku ji ta bakin wasu ƴan Najeriya game da halin rashin tsaro da ake fama da shi a arewacin kasar. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran manyan jaridan jamhuriyar Nijar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke kiran waya kuna aje mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Kwararru sun yi tsokacin cewa takunkuman farko da gwamnatin Biden ta sanya wa Koriya ta Arewa tamkar wasu alamu ne kawai waɗanda ba za su yi tasiri sosai ba akan yadda gwamnatin Koriya take tafiyar da batutuwan ƴancin jama'a ko kuma shirinta na makaman nukiliya da masu linzami. Joshua Stantos, wani lauya a nan Washington, wanda ya taimaka wajen rubuta shirin dokar tabbatar da ƙaƙaba takunkumai da manufofi a kan Koriya na shekarar 2016, ya ce tamkar wani gamin gambiza ne mai sassauci da manuniya a kan manufa waɗanda suke da alaƙa da turbar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya. Wannan wata hanya ce da ma'aikatar baitulmalin Amurka take cewa tabbas Koriya ta Arewa tana da wani muhimmanci ga kokarin da Amurka take yi wajen bada ƙarin haske akan yadda ƙasar take take haƙƙin ɗan adam, a lafazin Mr. Santos. A jiya Litinin ne Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett ya ce yana mai kyakkyawar fata biyo bayan ziyarar tarihi ta kwana biyu da ya kai haɗaɗɗiyar daular Larabawa lokacin da ya gana da yarima mai jiran gado na daular Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ziyarar ita ce ta farko da wani shugaban Isra'ila ya taɓa yi, sannan ta biyo bayan kyakkyawar alaƙa da ƙasashen biyu suka ƙulla a shekarar da ta gabata ƙarƙashin yarjejeniyar da aka sanya wa suna Abraham da gwamnatin Trump ta shiga tsakani a cimmawa. Shugabannin biyu dai sun tattauna ne dangane da zurfafa dangantakar tattalin arziki da kasuwanci. Labarin suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wata babbar nasara ga masu kare tsirarin jinsin mata da maza, a makon da ya gabata ƙasar Canada ta haramta jinyar kawar da zama ɗan luwaɗi, ɗabi'a da ke manufar canzawa ɗan adam jinsin da ya fi raja a kai ko kuma gwammace zama mace ko namiji. Dokar ta ayyana duk wani yunkuri na sa mutum cikin wani yanayi na canza masa irin jinsin da ya fi so a matsayin wani babban laifi, haka ma mayar da yin hakan wata sana'a ko kuma ɗaukar wani ɗan ƙasar Canada zuwa wata ƙasa don a canza masa irin jinsin da yake ganin shi ya dace da shi. Prime Minister Justin Trudeau ya yaba da haramtawar a shafinsa na Twitter cewa wannan ɗabi'a ce ta ƙasƙanci kuma abin ƙi.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda ake ci gaba da fuskantar rashin samun zaman lafiya a arewacin ƙasar sanadiyar ayyukan 'yan bindiga. Hassan mai na kaina na ɗauki da wannan rahoton.
Satar mutane da mayakan Boko Haram ke yi akan hanyoyin da suka hada a jihohin Borno da Yobe, wasu na cewar hanyoyin sun zamto tamkar tarkon mutuwa, musamman akan hanyar Damaturu zuwa Maiduguri ko Maiduguri zuwa Damaturu.
Wannan hanya ta yi kaurin suna wurin aika-aikar mayakan Boko Haram da Iswa. Muna dan wannan tafiya muna ganin motocin matafiya suna kai komo tsakanin wannan hanya, dukko da irin haduran da ake cewa wannan hanya na da shi wurin satar mutane da ƴan ta'addan Boko Haram ke yi akan wannan titi. A daidai wannan wurin da nake wucewa yanzu, mayakan ISWAP sun sha sace matafiya a wannan wuri, yayin da bangare ɗaya kuma muke ganin jami'an rundunar sojin Najeriya wato na operation haɗin kai cikin shirin kota kwana su ma suna sintiri.
Sunana Muhammad Abacha, mu ne kuma direbobi na kan hanyar Maiduguri. To a gaskiya bizabillah mu da muke bin hanyar nan muke ganin abubuwan da yake faruwa, gaskiya mu shahada muke bin hanyar nan.
Sale Bakoro kuma ni ne sakatare na kungiyar direbobi a reshen karamar hukumar Damaturu a game da hanyar Maiduguri a kullun idan muka tashi muna cikin fargaba zaka ga an tare hanya an tafi da matafiya kuma hanyar Maiduguri in zaka tare ta na minti biyu zaka iya tara motoci a cikin minti biyun nan zaka tara mota sama da 15 ko fiye da haka ba da jima wannan magana nake gaya maka an tare hanyar nan daga Damaturu zuwa Maiduguri har an tafi da wasu daga cikin fasinjoji
na tuntubi babban komandan rundunar yaki da Boko Haram a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya Major General CG Musa
yanzu yanzu me ake ciki kan wannan hanya
to yanzu mun kara karfin sojojin dake wurin units dake wurin duk an kara musu abubuwan aiki akwai mutanen kauyukan dake tare da waɗannan mutanen suna gaya musu tafi tafi sojoji in soja na nan sai su gaya musu sai su koma caccan inda soja ya bar su je su tare hanya to abin da ke ba mu amma mun tabbatar mu mutane kasa damu komai yanzu jirage muna da su yanzu suna kallo ko e kowanne lokaci sojojin ma an kara musu mutane an kara musu makaman aiki in Allah ya so za a samu su
ranka yadda kamar hanyar da maturun nan wasu na cewa lalle za a yi ɗan Boko Haram ɗin nan suna kusa-kusa da hanya ba ne suke ba me zai hana ku bi su inda suke ɗin ku gama da su ne
su yanda suke ka gane yanda muka yi magana yi suna cikin jeji ne suna boye-boye yanda ma suke yanzu yawancin suna cikin ƙauyuka inda mutane suke zama in za su wani abu ne sai su fito su mota su zo to in ƴan ƙauyukan su ma suka ce to yau mu ma ba mu son ku wannan abun zai ƙare so ba abun da sojoji ne kawai za su yi ba mutane ma ya kamata su ma su sa baki shi yasa yake operation haɗin kai muna buƙatar kowa ne ya zo ya kama ya taimake mu kaga mu dukkan muna yin haka za mu same su ba za su samu wurin fansa ba
wani ƙarfin zuwa zaka bayar masu bin hanya nan musamman daga Damaturu zuwa Maiduguri ko Maiduguri zuwa Damaturu
za su gan cewa akwai canji akwai karuwan karewa a wurin duk waɗannan abubuwan da ke yi su ba wai wani abu suke yi ba yanda suke yi yanzu sun ga sojoji sun wuce aka kira su su bi ta baya su dai kawai suna sunan su cewa suna nan ne amma mutane kar su damu in Allah ya so za mu samu kan wannan abun kuma muna kai a ciki mun tabbatar musu cewa za su samu zaman
Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Damaturu Nigeria
a dai da Hassan Mainakaina hadin zai kura tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya
Tunin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bayyana wani shiri na fadar shugaban Amurka ta White House na girke tasoshin caji 500 ma motoci masu amfani da lantarki EV a matsayin wani bangare na shugaba Joe Biden na wadata motoci don tafiye-tafiye marasa nisa da masu nisa. Harris ta yi wannan sanarwa ce yayin wata liyafa a wata tashar motocin lantarki da ke wata karkara a jihar Maryland a wajen Washington babban birnin Amurka. Shakka babu makomar harkokin sufuri a ƙasarmu da ma duniyar baki ɗaya ita ce wutar lantarki a cewar Harris. Ta ƙara da cewa idan ƙasarmu ta iya ƙirƙiro motocin lantarki da cajinsu da kuma gyararsu. Hakan zai yi matukar tasiri kan lafiyar al'ummomin Amurka, karfin tattalin arzikin kasar da kuma kare duniyar mu. Sau biyu cikin 'yan kwanaki an sace kayan abinci na tallafi da aka tanada ma 'yan Habasha da ke fama da tsananin yunwa daga wurin ajiya na hukumar samar da abinci ta duniya da ke arewacin Habashar a cewar Majalisar Dinkin Duniya a jiya Litinin. Da yammacin ranar 10 ga watan Disamba wani gungun masu ɗauke da makamai waɗanda ake ganin sun fito ne daga ƙungiyar ɓangaren sojojin Habasha ko kuma wasu dakaru masu alaƙa da sojojin na Habasha sun kutsa cikin rukunin gine-ginen hukumar tallafawa waɗanda bala'o'i suka riske su da ke Kwambalta suka yi gaba da trelolin abinci wajen 18 da ƙarfin tsiya a cewar mai magana a madadin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq ga manema labarai ya ƙara da cewa mutanen sun yi amfani da trelolin abincin a wurare daban-daban don amfanar kansu ya ce an mayar da treloli 15 amma har yanzu ba a san inda sauran ukun suke ba Lafiyar ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya da masu alaƙa da su ita ce muka fi baiwa fifiko har yanzu kuma muna kira ga a gaggauta sako ma'aikatanmu abokan hulɗarmu da kuma motoci a cewar Haq.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Be away. Madalla to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan wakar Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zo shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu a ci gaba da kawo muku bitar wasu daga cikin muhimman batutuwa da muka gabatar muku a cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma yau Muhammad Ibrahim Kwari zai kawo bitar shirin da ke magana ne akan yancin Fulani makiyaya a Najeriya. Wanda ya zo muku ranar 18 ga watan Mayun wannan shekara da ke karewa. Ai sauraro lafiya.
Yan ƙasa da hukuma.
Ba ga cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne ko mai ya faɗa mana ƙarya ne. Don sallogar zambo ne mai yin wannan lananne ne ba ma
masu rare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
muna rike da sauran al'umma da suke jiyar Kano da hannu biyu biyu da yadda da aminci amma a wasu sashi an maida Fulani abun ki
kundin tsarin mulki ba sai san wata kudu ko arewa ba abinda kundin tsarin mulki ya sani ɗan Najeriya
wasu suka koru wasu daga jihohin su wannan baya daga cikin shugabanci na gari haka kuma idan wani ya ji cewa shi ba komai da an koro ƴan jihar su baya cikin shugabanci na gari
masu ware yau shirin ƴan ƙasa da hukuma zai duba makomar ƴancin Fulani makiyaya a Najeriya ne karkashin kundin tsarin mulkin ƙasar biyo bayan yunkurin gwamnonin yankin kudancin Najeriya su 17 na haramtawa Fulani kiwo a dazukan yankin adakace mu
yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yanci mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara hada guru matsakani don akara ko ho gama ko sun gara
madalla masu ware a ranar 3 makon jiya ne bakin gwamnonin yankin kudancin Najeriya su 17 ya zo wuri guda akan batun haramtawa Fulani makiyaya kiwon dabbobin su a dazukan yankin saboda abinda suka ce kai komo da Fulani ke yi da dabbobin nasu a dazukan yankin na ƙara matsalar tsaro a yankunan nasu sai dai wannan yunkuri na ci gaba da fuskantar martani daga ƴan Najeriya musamman kungiyoyin Fulani masana dokokin ƙasa da shari'a da kuma sauran masu ruwa da tsaki gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje na cikin waɗanda suka yi martani na baya-bayan nan
abubuwan da suke faruwa a wasu wurare na ƙasar nan babu shakka bai mana daɗi domin muna rike da sauran al'umma da suke jiyar Kano da hannu biyu-biyu da yadda da aminci. Amma a wasu sashe an maida Fulani abin ki, wannan bai mana dadi ba. Babu shakka ko za mu taba goyon bayan ta'addanci ba, da fashi da makami da sashe mutane ba. Amma duk da haka wannan abubuwa da suke faruwa ba Fulani ne kawai suke yi ba, sauran kabilu su ma suna yi. Yanzu ta kai an ce ba a yadda a yi kiwo irin na gargajiya wanda aka saba ba. Da can san da ake kiwo, kiwo ne da makiyayi yana cin riba, manomi yana cin riba. Makiyayi zai ba da taki na shanu wanda manomi zai amfani da shi, har kiran su ake su ji su shekara a guri. Mu muna roƙon duk Fulani ƴan Kano wanda suke a cikin Najeriya nan, muna gayyata su su dawo gida. Gidan nan shi ne martabarsu, shi ne mutuncinsu. Abinda muke faɗa, duk mutumin da yake da shanu 100, 200, 300 banki ne yake tafiya, babu yadda za a yi kace da shi matalauci. Su dawo gida mu yi masa kiwon shanu irin na zamani. Muna gina gidaje, asibitin dabbobi, na'urori na bayi na shanu, a samu shanu irin na zamani masu kauri wanda za su ba da madara da nama. Makaranta ƴaƴansu su yi ilimi, su ma su zama likitocin dabbobi, su zama manya-manyan malamai, su ji daɗin al'umma kamar yadda 'yan Najeriya suke ji. Haka muke bukata.
To amma da Dr. Sa'ido Ahmad Dukawa, masanin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki a Jami'ar Bayero Kano, na cewa wannan fa batu ne na wanzar da 'yancin 'yan ƙasa ta hanyar tabbatar da shugabanci na gari.
Ni ina ganin da su gwamnonin kudancin Najeriya waɗanda suka danganta laifukan da suke aukuwa a jihohinsu da makiyaya, da shi gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da ya buɗe ƙofar cewar idan aka koro 'yan jiharsa daga wata jihar su zo, ya sama musu matsuguni da abin yi da noma ko kiwo na zamani. Duk ina ga kamar sun kuskure wato yadda al'amuran suke. Al'amuran laifukan da suke faruwa a Najeriya ba su da alaka da kabila ko addini ko wani yanki na ƙasa. Laifuka ne da suke aukuwa a dalilin rashin samun shugabanci na gari, wanda su yanzu da dama take hannunsu. Ya kamata su ga sun miƙe, sun gyara, sun samar da shugabancin na gari. Amma ba haka ba, za su ta tufka ne ko kuma na ce kitso da ƙwarƙwata. Idan aka kalli wani jinsin mutane gaba ɗayansu aka ce su daina sana'arsu saboda ana samun masu laifi a ciki, ko aka kalli wasu ƙabila gaba ɗaya aka ce su tashi daga wani guri saboda ana samun masu laifi a cikinsu, ko aka kalli wasu mabiya wani addini gaba ɗayansu aka ce ba a san su a wata jiha saboda ana samun masu laifi a cikinsu, to za a wayi gari ba wanda zai saura a Najeriya. Saboda a kowane ɓangare, a kowane yanayi, a kowace jiha, a kowace ƙabila, a kowane mabiya addini, ana samun masu aikata laifi saboda halin da ake ciki na wato ƙalubale, wanda babban abin da ijan woshi rashin shugabanci na gari, kuma babban abin da zai magance shi shugabanci na gari. Don haka in wasu suka koru wasu daga jihohinsu, wannan baya daga cikin shugabanci na gari. Haka kuma idan wani ya ji cewa shi ba komai da an koro 'yan jiha su zo zai karɓe su, kamar ya halatta a koro sun kenan, shi ma kuma baya cikin shugabanci na gari. Don haka su miƙe su samar da shugabancin nan na gari da ake ta kururuwarsa, ake ta kiransu da su samar.
Za mu ji abin da masana dokokin ƙasa ke faɗi game da 'yancin da ɗan Najeriya ke da shi na kai komo a sassan ƙasar. A dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara, amfanin kansa yana shukura, ya bido haƙƙinsa ya tattara, kodi ko ke nasa samura, ya zamanto da ne mai himma, bisa sabgar kyautata al'umma. Kan an haka ba sauran hamma, talakawa ba wani mai rama, ba sa shiga ma a cikin umma.
Madalla masu rare masana dokokin kasa da kundin tsarin mulkin Najeriya suna ci gaba da fashin baki akan wannan batu na yancin makiyaya da ma sauran yan kasa a Najeriya. Barista Audu Bula Mabukarci lauya ne mai zaman kansa.
Idan ka duba sashi na 35 da kuma na 44 na kundin tsarin mulki, in ba wa dukkan dan Najeriya dama yayi yawo duk inda ya ga dama a kasar, ya kuma mallaki kasa a duk inda ya ga dama. Sannan kuma kundin tsarin mulkin sai ya haramta a kowane dan Najeriya daga wani guri a hana shi zuwa wani guri. Misali, ko a cikin mota a kulle mutum a ce daga wannan motar ba zai fita ba, a kundin tsarin mulki an masa abin da ake kira false imprisonment, wato an daure shi ba bisa ka'ida ba. Haka idan aka kawwame shi a wani gari aka hana shi fita zuwa wani gari, ko daga wani bangaren Najeriya zuwa wani bangare na Najeriya. Kundin tsarin mulki yace ba za a iya kawwame dan Najeriya daga wani bangare zuwa wani bangare ba sai in akwai ɗaya daga cikin dalilai guda uku. Ko dai ya kasance ya aikata wani laifi ne aka kama shi da laifi aka kai shi kurkuku, ko kuma ana zargin shi da aikata laifin yake zuwa gaban kotu. Idan yana dauke da wata cuta mai yaduwa kamar coronavirus, idan aka bar shi yayi yawo zai yada ka daga kudu zuwa arewa ko daga arewa zuwa kudu, to sai a hana shi zuwa. Dan yaro ne dan kasa da shekara 18, ana so a ilmantar da shi a makaranta, to za a iya kawwame shi a wani bangare a hana shi zuwa wani guri domin a ilmantar da shi. Kuma makiyayan nan da ake magana na kudu ba fa yan arewa bane, makiyaya ne waɗanda suka zauna a bangaren da ake kira Oyoyo tunkan a halittu Najeriya. Ba sa ma jin Hausa, banda Fulatanci da Yarbanci ba abin da suke ji. Na taɓa zuwa jihar Oyon na bata a hanya, na ga waɗansu Fulani a gefen titi suna ciwo, na tsaya za mu tambaye su hanya. Banda Fulatanci da Yarbanci ba su iya komai ba. ‘Yan kudu ne a kudu, Allah ya yi su. Kuma kundin tsarin mulki ma Malam Mahmud bai san wata kudu ko arewa ba. Abinda kundin tsarin mulki ya sani ‘yan Najeriya.
Barista Audu Bula Mabukarci kenan lauya mai zaman kansa a Najeriya, kuma shine cikamaccin shirin ‘yan kasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba.
Yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku cikin nasara, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, yayaya ko neman magana.
A gai da Mahmud Ibrahim. Yanzu kuma lokaci ne Sulaiman Barma zai kawo mana sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar L'Independent Plus, wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar ya kara jaddada matsayinsa dangane da matsalar tsaron da ake fama da ita a yankin Sahel. Jaridar ta ce Muhammad Bazoum a taron zaman lafiya na birnin Dakar ya ce kasar Mali ba ta da tashar tsaro ko guda akan iyakarta da Nijar, lamarin da yasa 'yan ta'adda ke ƙetaro iyaka domin tafkata asa, kamar yadda a makon jiya suka kai farmaki a wasu ƙauyukan Nijar uku. Saboda haka mataki mafi a'ala a yau shine gwamnatin Mali ta sake kama yankunan da suka kubce mata, sannan ta haɗa kai da ƙasashen Nijar da Burkina Faso, kamar yadda waɗannan ƙasashe suka haɗa kansu su biyu a cewar shugaban ƙasar Nijar. Jaridar L'Occasion na cewa Jamhuriyar Nijar da Libya sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar inganta harkokin cirani da nufin kawo ƙarshen matsalolin da al'ummomin ƙasashen biyu ke fuskanta a wannan fanni. Jaridar ta ce ta hanyar wannan yarjejeniya, hukumomin Nijar da Libya na hangen kyautata yanayin shige da fice a tsakanin ƙasashen biyu, ta yadda za a kawo ƙarshen zuwa cirani ta ɓarauniyar hanya wanda ke tattare da ɗumbin haɗura, yayin da ta wani ɓangare matakin zai ba da damar musayar ma'aikata a tsakaninsu. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa ana fuskantar jan kafa wajen buɗe rajistar sabbin ɗalibai a jami'ar Abdulmunu Jofo ta Yamai, inda watanni sama da uku bayan fara karatun shekarar 2021 da 2022 dumbin yara ke cikin halin rashin tabbas saboda jinkirin da ke tattare da shirin bude kakar rajistar ɗaliban da ke sha'awar shiga jami'ar ta Yamai bayan da suka ci jarabawar kammala makarantun share fagen shiga jami'a. Jaridar Le Sahel na cewa tawagogi daga jihohi takwas na Nijar sun kwatse a birnin Difa domin halartar hidimomin tunawa da ranar da Nijar ta zama jamhuriya, wato 18 ga watan Disamba. Dani aka kammala komai na tsara wannan biki da ake yi wa lakabi da Difangla, a cewar mambobin kwamitin da ke da alhakin tsare-tsare. Jaridar ta ce albarkacin wannan biki karo na 63 babban birnin na yankin Mangari ya shakawa da nufin saka walwala a zuciyoyin bakin da suka zo wannan haduwa ta sada zumunta a tsakanin ƴan Niger. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Malam Sule. Yanzu kuma sai sakonin da ku masu sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana kanan Labuwa. Daga nan gadan Labuwa jihar Difa jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan da kai ta samu Nijar da Najeriya. Allah ya kawo mana zaman lahiya ta samu Nijar da Najeriya. Ta kawo mana kwanciyar hankali ta samu Nijar da Najeriya. Amin kuma amin.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika. Sunana Usman Dogo Madaka. Rafi Lakwal Gaman Jihar Maija, Nigeria. Ina kira da sanatan mu na Zambi ta Jihar Maija, Alhaji Sani 313, a kan gudunmuwan da ya ba mu gina bohol a Gwangwani daga tudun wata kagara da wanda aka gina daga Fandogani zuwa Kaduna. To a halin gaskiya muna taya shi murna. Muna yi masa godiya ga abin da ya yi mamu Allah ya saka masa da alheri. Assalamu alaikum sunana Sanamar Amurka. Sunana Ali ya ko rike ba. Wani da gaskiya gwani ce APC ba ta wa mutanen jiya ga takayya ta kware ba. Saboda yadda gwamnan da ya sashe na ya ba da gudunmuwa wajen cin zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari aka haɗa mai ma'aikata uku kan takayya. Sai tenuwa, sakan tenuwa aka bar shi da ma'aikata biyu. Yanzu nan mutanen jiya bayan cin zaɓen bayan sun yi sassashi daga jiya har zuwa Abuja ƙasa, amma sai ga su tallafin da gwamnatin tarayya ta bayyana 2500 da a hana mutanen garin jiya, saboda haka ba mu su arinci ba.
Assalamu alaikum, magana Umar Hassan kan kuri da Radio America daga nan kasala bakin teku studio ba karere. Don Allah don Allah ina kira ga shugaban kasa, don Allah sun baka iya mun sanin ina baka shawara, don Allah ka dauka shugaban kasa. Kaga da matsayar da ake mun mu sun gana mu na bangaren kasa tsakani da Allah shugaban kasa kai duka Najeriya ta rata ta tarfare a wurin kalkashin mulki, ka don Allah shugaban kasa ka sauka ka ba wani wuri tun da baka iyawa a hutala gidan Radio America daga nan ka kuma in ji kuma ratan tanku.
Madalla kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Cewa ƙararru sun yi tsokacin cewa takunkuman farko da gwamnatin Biden ta sanya wa Koriya ta Arewa tamkar wasu alamu ne kawai waɗanda ba za su yi tasiri sosai ba akan yadda gwamnatin Koriya take tafiyar da batutuwan 'yancin jama'a ko kuma shirinta na makamashin nukiliya da masu linzami. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta bayyana wani shiri na fadar shugaban Amurka ta White House na girke tasoshin caji 500,000 wa motoci masu amfani da lantarki EV a matsayin wani bangare na shugaba Joe Biden na wadata motoci don tafiye-tafiye marasa nisa da masu nisa.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma a can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku su wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zira cafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hanifa Kadir Isa da ta na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarnin jama'a injiniyan mu na yau, Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.